أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مقول الله تبارك وتعالى ينونا من وانا لوكتشي يومنا ديغو تربيو الآكر يجرانا محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 daidai da 16 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 miladiya. Mun dawo kan karatun Bulughul Maram min Jami'a Dhillatil Ahkam. Muna cikin Kitabus Siyam. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أعوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فاطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ للمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقصينا أبي هريرة الله قال ما سيدا قال يا أخي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنمتن يضع جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبت عقريشي فقال سيدي حلقت يا رسول الله يتي يا مايكين الله نهلك. قال وما أهلكك؟ يجي مي أهلكت دكي؟ قال يجي وقعت على امرأتي في رمضان، نا أبكى وما تاتا أتي متى رمضان. فقال يجي مسا هل تجد ما تعتق رقبة؟ شن كان على أبن ذاك أنت ويا دشي؟ قال لا يجي قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ shin zaka iya yin azumin wata biyu a jere? Qala la, yace ba zan iya ba. Qala fa tajidu ma tut'imu 60 miskinan, shin kana da abin da zaka ciyar da miskinai guda 60? Qala la, yace a bani da shi. Qala summa jalasa, sai mutumin ya zauna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wuti Annabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr, sai aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kwando wanda a cikin sa akwai dibino. Fa qala tasaddaq bi hadha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bada sadaka da wannan. Fa qala, sai ya ce ala afqara minna, zan bada sadakan nan ne akan wanda ya fi mu talauci. Kama baina labataiha ahlu baitin a waje ilayhi minna, ai a tsakanin wato duwa tsungarin Madina babu wani gida da suka fi mu bukata. Mun fi kowane gida bukatan wannan abu. Fa da higan Nabi sallallahu alaihi wasallama hatta badat an yabuhu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yayi murmushi sai da aka ga hakwarensa sallallahu alaihi wasallama. Sun makara sai ce masa
idhab to je ka fa imhu ahlaka kaje ka ciyar da iyalan naka da shi rawahu sab'a malaman hadisi guda bakwai ne suka rawaito wannan hadisin imamu ahmad da bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da abu daud wallabdu lil muslim amma lafazin na muslim ne to wannan hadisi da muka karanta al-hafiz al-iraqi yace malamai sun ce akwai mas'ala duwa kamar na hadisi
kaga aiki ya zabu go yawa cikin gane ma'anar hadisin a ce kaza 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 akwai abubuwa guda dubuwa kai to gaskiya dai ba za mu irga guda dubu ba kam saboda sun yawa amma dai za mu irga wani abu a cikin ma'anar hadisin me yake nufi saboda kowace gaba akwai abin da ake so a fahimta a cikin gabar hadisin to kaga irga guda dubu zai bada wahala amma dai za a irga wasu gabobin na ma'anar hadisin aji saboda karatu da yawa ne aka zuba a cikin sa daga farko dai hadisin nan yana nuni akan cewa wanda ya sadu da iyalinsa da gangan a cikin watan Ramadana to azuminsa ya baci sannan akwai kafara a kansa to wannan waje ne da malamai suka ittifaki akan haka sannan kuma a cikin hadisin da muka karanta abinda zai nuna maka cewa wannan mutumin da yazo yayi maganar cewa ya sadu da iyalin nasa da gangan ne saboda ya ce ya rasulullahi halaktu na halaka kaga ya san me yake to saboda haka nan sai malamai suka ce hukuncin wanda ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan Ramadana azuminsa ya lalace sannan akwai kafara a kansa wannan magana ta farko kenan to a cikin haka sai aka ce to za a gane da yace halaktu ya rasulullah na halaka ya ma'aikin Allah saboda da sanin sa yayi to ina hukuncin kuma wanda bai sani ba da mantuwa ya manta sai ya sadu da iyalinsa a cikin watan Ramadana da rana to anan malaman sun yi maganganu da yawa daga farko na daya aka ce wanda ya sadu da iyalinsa da mantuwa to babu ramuko a kansa babu kafara a kansa abin da yake kansa shine ya cika azuminsa wannan shine maganar Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da wata ruwaya ta Imam Ahmad da kuma wata magana ta Imam Malik sai kuma hujja da cewa ayat Al-Qur'ani ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqta'na Allah karka kama mu da abin da muka manta ko muka yi kuskure akai sannan ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ufi an ummati alqata wa nisyan wa masukri huwa alaihi al'ummata an gafarta musu akan kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su dole su aikata magana ta daya kenan akan mai mantuwa magana ta biyu suka ce wanda ya sadu da iyalinsa da mantuwa a cikin Ramadana da rana to zai biya wannan azumi amma ba zai kafara ba zai biya amma ba sai ya kafara ba wannan wani magana ne Imam Malik a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka yi daga wajensa sannan haka Imam Laisi da Auza'i da Sauri suka tafi akan wannan saboda kafara tana kasancewa ne akan laifi amma babu laifi akan wanda ya manta sai suka kaba hujja cewa wannan hadisin da aka karanta ya game wato mai mantuwa da kuma wanda ya ganga suka ce duk hadisin za a samu ma'anar hakan a cikinsa sannan magana ta uku suka ce wanda ya sadu da mace da mantuwa da rana a cikin Ramadana to zai biya wannan azumin sannan zai kafara wannan ita ce maganar Imam Ahmad sannan kuma ita ce maganar Ibn Majishun almajirin Imam Malik ne saboda haka zaka samu malikin da in kace masa mutum ya sadu da matarsa da rana
da mantuwa yace maka zai biya kuma zai kafara saboda wannan babban almajiri daga cikin almajirin Imam Malik sannan wata ruwayar ne ta Imam Malik din cewar idan dai ka sanar da iyalinka ko da mantuwa ne da rana a cikin Ramadana to za ka biya wannan azumi sannan za ka kafara kuma sannan hadisin ya gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mutumin kaje ka yanta wuya hal tajiru mata a tiqura gabatan kana da abin da zaka yanta wuya da shi to sai malamai suka ce ana nuna cewa ita kafara din tana da tsari da ake yin ta na farko shine ka yanta wuya in baka zamu ba ka yi azumin wata biyu a jere in baka zamu ba ka ciyar da miskinai guda 60 to jamhur sun tabi akan cewa haka za a yi dole in kafara ta kama ka ko dai ka yanta wuya ko kai azumin wata biyu a jere ko ka ciyar da miskinai guda 60 haka za ka yi haka jerin yake ala tartib ne haka za a jera shi amma akwai wata magana ta Imam Malik wannan shine maganar jamhur da yace a jerantawa bai lazimce ka ba dole sai ka jeranta ba in ka ga dama duk wanda ka samu a ciki sai ka yi shi babu matsala to sannan yace kana da zabi kenan in ka ga dama duk wanda ka yi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a cikin hadisin nan shin kana da abin da zaka yanta wuya da shi to nan ma malamai suka ce wannan wurin akwai karatu da yawa a ciki magana ta farko shine nan yana nuna maka cewar an ce ka yanta wuya kawai wani irin wuya musulmi ko kafiri ko yaya ko duk wanda ka samu zaka yanta to sai malaman suka yi sabani ciki wasu suka ce to nan da yake kawai ka yanta wuya kawai aka ce ba ai bayanin a musulmi ne zaka yanta ko kafiri ba Imam Abu Hanifa ta ba kan haka jamhur suka ce a'a ai wannan yana nuna cewa ka yanta wuyan mumini ga bawa yana bauta mumini sai kuma kafara ta kama ka to shi zaka yanta kamar yanda aka yi magana akan cewar idan kisa mutum yayi kama kalin muminin an yaqtulu muminan illa qata'a wa man qatala muminan qata'an fa tahriru raqabatin mumina idan ka kashe mutum mumini to ka nemi wuya ka yanta wuya wato ka nemi bawa mumini ka yanta shi to sai suka yi kiyasi akan wancan sai da zaka in dai zaka yanta to dole musulmi yake zo ka yanta sai mutumin yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin yace ba zai yawa ba zai yanta wuya ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to shin zaka iya yin azumin wata biyu fa hal tatsiwu an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin zaka iya yin azumin wata biyu a jere nan ma yace a ba zai iya ba to nan ma malamai suka ce hukuncin da yake cikin nan shine azumi na kafara ashe a jere yake a jere zaka yi wata biyu kana yin azumi amma malaman suka ce akwai istisnai a waje daya idan akwai uzurin da zai hana ka yin azumi ya hana ka jerantawa kamar jinin haila ko rashin lafiya mai tsanani wanda ba zai bar ka yin azumi ba ko tafiya wanda zata wahalar da kai to nan kan zaka iya yin sa ba a jere ba amma in babu wannan uzuri to a jere zaka yi shi inda na kafara ne mutumin nan da yake shi kan ba zai iya ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaki tambayar sa fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina shin ka zaka iya samu abinda zaka ba wa miskine guda 60 ka ba su zuci zaka iya samu wannan nan ma yace a a ba zai iya ba anan ma to anan malamai suka ce zaka gane cewa ashe sai an cika wannan adadin idan mutum kafara ta kama shi to sai ya nemo su wato 60 miskinan din ya ne miskinai guda 60 ya ba su wannan shine abin da malamai suka bi jamhur suka tafi aka yi amma Imam Abu Hanifa yace a a adadin ne zai cika ba miskinan ba adadin ne mudu 60 ne zai ba to mudu 60 ne zai cika ba miskinan ne guda 60 ba shi anasa yace wanda ya samu mutum 10 ya ciyar da su sau shida shida shi kenan ya yi ko kuma ya zama miskini guda ɗaya ya bashi abinci na kwana 60 ko wani rana ya bashi har a yi kwana 60 ya ce ya isar masa amma jamhur sun daga kan cewa ba haka ba ne dole sai ya nemo miskinan guda 60 din ya ba su to zola ka wannan hadisin yana nuna cewa babu wata mafita idan dai kafara ta kama ka sai wannan hanyoyi guda uku ko ka yanta wuya ko ka yi azumin wata biyu a jere ko ka ciyar da miskinai saboda ka wannan ijma'i ne na salaf da khalaf duk sun zauna akan wannan sai dai abin da yazo a wajen Hassan al-Basri da ya nakalto daga ta cewa idan mutum bai samu yanta wuya ba bai samu wuyan da zai yanta ba to zai iya bada raƙumin sa ya bada raƙumin hadiya zuwa garin Makka ya kai shahar Makka ya kai can yanda mai aikin haji idan ya aikin hajin sa ya baci zai bada hadiya to amma wannan kaulin da ya marjuhi ne malamai sun ce kamar maganar nan abin da yafi dai dole ɗayan ukun nan ne ba za a yi wannan ba saboda dalilin wannan hadisin da muka karanta na cewar gashi nan kaga da akwai wata kofar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta wanda kuma kiyasi ne sannan a cikin hadisin nan aka karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa ba zai iya ba sai mutumin ya zauna da ya zauna sai aka kawo kullun nabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya ce tasaddaq biha za to ka bada sadaka da wannan ka bada sadaka da wannan tunda duk abin da aka nema yayi ba zai iya ba sai aka ce bada sadaka da wannan to anan ma akwai karatu da yawa malamai suka ce wannan wurin yana nuna cewa kafara tana kan miji ne shi kadan sa banda matar ai da mace ya sadu da rana amma magana sake haka ba shi aka ce to kai sadaka da wannan ba ce kuma matanka ma kaza kaza ba an muto ta ba wannan shine wani magana daga cikin maganu Imam Shafi ko magana Auza'i ne suka kafa hujja da shurun da aka samu akan mace ba ai magana ta kwata kwata ba ambaci mace a ciki ba kuma ayi shuru a bari bayani akan lokacin bukata ba bai halarta ba saboda haka ya kamata a ce da a lokacin sai a ce to gashi da kai da iyalin ku je ku ba da sadaka amma sai aka shuru kawai aka zai iya kai sai suka ce to ita mace ban da ita magana ta daya magana ne suka ce ai hukuncin mace kamar hukuncin namiji ne ba abin da ya raba saboda duk abin da ya tabbata a cikin haƙƙin namiji to ya tabbata a cikin haƙƙin mace sai dai in wani nassi ne ko wani dalili ne zo bayyana cewa wannan abun ya keɓance namiji ne banda mace ko kuma wannan abun ya keɓance mace ne banda namiji amma in ba a samu wani dalili da zai nuna haka ba da zai haɗa wannan hukunce-hukuncen ba to lallai hukuncin a ɗaya za a ɗauke shi hukuncin da yake kan mace yake kan namiji kawai wannan shine maganar Imamu Malik da Imamu Abu Hanifa da kuma mashhurin kauli na mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal sannan kuma shine Abu Thawr da Ibn Munzir suka zauna a kai to a wannan wajen da aka ce tasaddaq bi hadha ka bada sadaka da wannan ana nufin har matar ma za ta bayar ita matar da ya saru da ita din ita ma za ta yi kafaran kenan to a cikin hadisin nan kaga sai ya sake cewa fa qala a ala afqar minna akan wanda yafi mu talauci zan bada sadaka ai fa ma baina labataiha ahlu baitin aha waje ilayhi minna ai a cikin duwatsun gari Madina kaf ba masu bukata wannan abun da aka kawo kamar mu saboda haka mu ne muka yi bukata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace to kaje ka ba wa iyalinka ka ba wa iyalanka ka je ka ciyar da iyalanka da shi to anan wajen malamai suka ce kafara ba ta sauka saboda kunci da mutum yake ciki kafara ba za ta sauka masa ba saboda kunci kaga yanzu wannan mutumin duk hanyar da za a bi duk hanyar da za a bi a sama masa mafita babu an je yanta wuya ya ce ba zai iya ba an je azumi wata biyu ya ce ba zai iya ba ya ce da miskinai guda su ce ya ce ba zai iya ba aka zauna shiru aka kawo dibino kullu aka ce hingo je ka ba da sadaka da shi ya ce a wazan bawa ai babu wanda ya kai ni talauci ba wanda ya kai ni bukata a cikin gari kaga je dai kenan kaje kaka ci kaga ne yare na kaje ka ba su to kaga anan wannan yana nuna cewa malamai suka ce anan ana gaya maka cewa ba wai fa wannan kafaran ta ba da kansa bane yana cikin kunci ne yanzu saboda haka ba wai abun ya fadi a kansa bane yana nan bai fadi ba amma kuma hadisin bai ambato ba saboda haka sai aka yi ta maganganu a ciki yace saboda haka kafaran jima'i anan za a mata kiyasi akan sauran kafarori saboda haka tana nan a cikin alfarman mutum har zuwa lokacin da ya samu abin da zai kafara da shi in ya samu abin da zai bada kafara da shi to ya wajaba a kansa ya ba yayi kafara din nan kuma kafara ita kaman bashi ne ba ta sauka akan mutum ko da yana cikin wahala ba ta sauka haka malaman suka ce yanzu yana mai ka bashi saboda kana cikin wahala sai ya ce kai bashi nan an daina binka a amma zai yi ba sai dai in wanda yake binka ne yake yaya bai to wannan kuma amma ba zai ga wai saboda haka yana nan akan ka ko mutuwa kai za a ce to yana binsa bashi ne kaza a biya masa to sai malamai suka yi sabani to wannan abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi abincin na menene ya bashi na kafaran ne ko kuma a'a ne ce da iyalansa ne tunda dai an bashi an ce to gashi je ka bara sadaka da shi sai ce to ai babu mun bukata ma a garin nan duka kamana ba mata ba talakawa kamana to an bashi abincin nan ne ya biya kafara ko an bashi je da iyalansa ne to nan ma malamai suka maganganu a ciki wasu suka ce wannan abincin na kafara ne an bashi ne je bara yayi kafara da shi to amma sai aka dawo musu da wani iskali shin ya halatta ga wanda zai yi kafara a bashi abincin da a bashi abin da zai kafara da shi din yayi amfani da shi ko ciyar da iyalansa da shi haka ake yi tun da aka fara kafarori haka ake yi kaga magana ba ta zauna ba magana ne suka ce wannan hukunci ba yake bace wannan mutumin ne shi ɗayan sakawa shi aka yi wa iyayen ta tashi daga shi ba za a sake yi ba a shi aka yi wannan wani abu ne da shafi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da yake ciki ya masa aka yi je ka wannan abin ya zaka fara kanka to ya zan yi kaje ka bada sadakan sai ce a wazan bawa ai na fi kuma ma bukata ce to je ka ci to sai aka ce wannan shi yake banta bayan sa ba za a sake kowa ba ta tsaya iyakan sa wasu suka ce wannan hukuncin a sukike ne ma suki ne ma ya daina aiki an yi shi an gama ba za a sake ba cewar a baka a ce ga shi na matsayin kafara kuma ka je ka ci wannan ya suka ce wasu malamai suka ce ba za a sake yinsa ba ya wuce sai wasu kuma suka ce a shi wanda zai yi kafara idan wani ya ba shi abin da zai kafara da shi din shi ba shi da shi sai wani ya dauka ya ba shi jeje ga shi je kai kafaran abin da kai to ya halatta gare shi ya dauka a ciki har ya amfani da shi ya tasarrufi a ciki akan kansa da kuma iyalansa to wannan shine zahirin abin da Imam al-Bukhari yayi tarjaman wannan hadisin da babin da ya bude yace babul majami' fi ramadan hal yut'imu ahlahu min al-kafara idza kanu muhawij wannan babi ne a cikin sahih al-bukhari kuma sai kawo wannan hadisin akan babi wannan hadisin da muka karanta shi ya kawo ka sani Imam al-bukhari in ya kawo maka babi yace babin kaza yanzu yace ya kira babin nan yace masa babin shin wanda yayi azumi ya sadu da mace a cikin ramadana ya halatta a gare shi ya ciyar da abinci wa iyalansa idan suna da bukata sunan babin kenan sai ga hadisin da muka karanta kawai sai bar shi ka gane ko shi kenan kuma yanzu zai yi wani babin a gaba ya sa wa babin suna ya sake da maka hadisin nan an bai da ko hadisin zai sake ka maka a wani babin sai ya sa wa babin suna shin sai misali ya ce babin da yake magana akan yadda ake yin kafara sai ka maka wani hadisi kaga hadisin guda daya ne amma sai maka babu 10 da shi ya barka da aikin ka je kaka cire shin yaya abun zai fito ne ko kuma ba zai fito ba kai sai ka fitar to shine sai malaman suka ce to ai Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Sahih al-Bukhari ya yi babi ya ce babin wanda ya sadu da iyalinsa da rana shin abincin in ya bi kowa bukata zai ci ne ko ba zai ci ba sai kawo hadisin nan da muka karanta yanzu a babin sai suka ce to wannan yana nuna cewa ashe idan mabukaci ne zai ci sai suka faɗi haka wannan wata magana ce ita ma wasu kuma suka ce wannan abincin da ya karba daga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ne dibin nan da aka kawo suka ce wannan ba kafara bane ba an ba shi dan yaje yayi kafaran abun da yayin nan bane na saduwa da matarsa ba sai da sadaka ne daga cikin sarakoki kawai kuma ba a samu wani shigali a cikin wannan ba saboda haka kafara tana nan a kansa tana nan a cikin alfarmarsa abun da ya karba an ba shi ne kawai saboda bukatarsa amma hukunci yana nan ba zai tashi ba wanda ya sadu da matarsa a cikin Ramadana da rana to zai biya azumi kuma zai kafara kafara ko shine ya yanta wuya ko ya azumin wata biyu a jere ko ya ciyar da miskinai guda sittin saboda haka hukunci bai tashi ba wannan abin da aka bashi an bashi ne a matsayin sadaka saboda yana cikin bukata wasu malaman har yanzu suka yi magana cikin nan suka ce wannan abincin da aka bashi na kwanan dabinon nan ba kafara bane sai dai sadaka ne daga cikin sadakoki suka ce ita kafara tana nan a kansa abin da ya karba nan kuma sadaka ne suka maimaita magana irin da waɗancan to waɗannan aqwalin duk sun yi magana cikin wannan cikin abin da aka bashi ka ji dai maganganu kata kata wasu suka ce a'a an bashi ne sadaka kawai ya je ya ci wasu suka ce a'a kafaran ne wasu suka ce to amma jamhur ne sun bi da bi akan cewar lallai a ba ya bi an biya masa kafara ba sannan kuma mutum za a iya bashi abincin da zai biya kafara da shi in wani ne ya bashi kuma shi mabukaci ne to ya iya ci so kawo hujja da abin da Imam al-Bukhari ya kawo maganganu ne ga sunan da yawa akai sannan har yanzu a cikin wannan hadisin da muka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa cewa zai biya azumin wannan ranar ba saboda ya sadu da matar ba amma dai ya gaya masa shin za ka yi yanta wuya shin za ka yi azumin wata biyu shin za ka yi cin da miskinai guda su ci amma bai gaya masa zai biya azumin wannan ranar ba wanda ya bada shi saboda saduwa da matar da yayi to malamai nan ma suka yi sabani a ciki to yaya wannan matsalar take malaman wasu suka ce zai biya wannan azumi guda ɗayan da yayi da ya sadu da iyalinsa da rana a cikin Ramadana zai biya shi wannan shine kaulin jamhur na malamai Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce zai biya sai kaba hujja da wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin sa iqdi yawmar makanahu sai ka biya wata kwana wani rana a gurbin wannan a wani ruwayan hadisin kenan Dawudu Zahiri ya ce a'a ba zai biya ba na masu yan zahiriya ne ya ce ba zai biya ba ai ga shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abun da zai yi da sai ya ce masa zaka biya azumi saboda ka bai gaya masa maganar biyan azumi ba saboda ka azumi kawai ba magana ba sai ya biya ba to a wannan kaga magana guda biyu kenan jamhur suka tafi akan cewa zai biya wannan azumi guda daya sannan kuma zai yi kafara sannan hadisin nan a cikinsa an nuna mana cewa wanda ya sadu da iyalinsa da rana to wajibi ne a kansa ya yi kafara sannan azuminsa ya ɓaci saboda saduwa da ya yi da iyalin nasa azumi ya lalace sannan zai yi kafara akwai kafara a kansa to menene hukuncin kuma wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa da rana shi kuma shi ba duk za a fitar a cikin wannan hadisin shi mai hukuncin wanda ya ci abinci ya sha ruwa da rana tunda ce wanda ya ji ma'i dai azuminsa ya ɓaci sannan kuma ga kafara a kansa to wanda ya ci abinci ya sha ruwa kuma ba
to nan ma malaman sun yi zabani a ciki wannan sun yi zabani a ciki suka ce a shikenan akwai kafara a kansa saboda suka riskar da cewa wanda ya keta alfarman watan Ramadana da cin abinci ko shan ruwa to shine kamar ya keta alfarman watan Ramadana da yin jima'i ne saboda haka duk ɗaya ne duk shan ruwa ne da yin jima'i da cin abinci duk magana iri ɗaya ne kawai duk abu ɗaya ne mutum ya yi wannan saboda haka Imam Abu Hanifa da Imam Malik suka zauna akan haka suka ce in ya ci abinci da rana ko ya sha ruwa ko ya sadu da matarsa duk hukunci ɗaya ne azumi ya lalace sannan zai kafara sannan magana ta gaba wasu suka ce a'a babu kafara a kansa ai wannan karatun da aka randa yanzu ya yi magana wanda ya sadu da matarsa ne bai yi magana wanda ya ci abinci da rana ko kuma ya sha ruwa da rana ba magana wanda ya sadu da matarsa kawai ya yi saduwa da mata kuma ya saba da cin abinci da shan ruwa saboda haka ba za a gina su kuma wajen su kenan ba za a gina saduwa da iyali kamar ka ci abinci ko kamar ka sha ruwa ba ya zo zai kwa wannan shine maganan Imam Ahmad da wata ruwaya ta Imam Shafi da kuma mutanen Zahiriya Daudu Zahiri wanda suke aiki da zahirin karatu amma dai mun faɗa mazan Imam Malik Imam Abu Hanifa sun tafi akan cewa duk hukunci ne za a musu in dai ka sadu da matarka da rana a Ramadana to wancan hukunci ne hau kanka da kamar ka ci abinci ne to waɗannan dai su ne kaɗan daga ciki abinda wannan hadisin ya kunsa wannan hadisin ya kunshi waɗannan abubuwa duka da muka faɗa namun kuma mun faɗa cewa Hafizul Iraqi ya ce mas'ala 2000 aka bi a cikin wannan hadisin to mun takaita dai wasu masailin a cikin muka dan tattabo saboda mu gane abin a dunkule dai wannan malamai suka ce idan mutum ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan Ramadana to shikenan azumin sa ya baci sannan koda da mantuwa ne zai biya azumi wannan shine masaban da muke kai na Imam Malik zai biya azumin sannan zai kafara duk da wasu sun bada kofofi mun faɗa duka cewar kamar ana ganin cewar inda mantuwa ne gashi amma jamhur suka tafi akan cewar ko da mantuwa ne zai biya sannan ga nau'in kafara da zai yi ko ya yanta wuya ko ya yi azumi wata biyu a jere ko ya ciyar da miskine guda 60 duk da an yi magana cikin miskinan ma miskine guda 60 din zai nema ko kuma a an yi nemi guda 10 ma ba su yayi duk mun faɗi aqwal na malamai akai sannan kuma malaman sun yi magana akan wannan mutumin da yazo aka bashi kondon dibino aka ce je ka bada sadaka ya ce a garin nan babu wanda yafi bukata in dai maganan bukata ne babu ba kamana annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushe shi dariya ce to je kaka ciyar da iyalanka da shi to malaman suka ce a wannan yake bance shi ne da shi yake magana shi ne kawai sannan aka yi ta maganganu akan cewar a'a to wannan da aka bashi a matsayin kafara ne ko kuma a'a a matsayin ya je ciyar da iyalansa ne to abin da muke zaune a kai masabanmu dai shine an bashi ya ciyar da iyalansa ne kawai kafaransa tana nan saboda haka in ka fara ya kama kana cikin matsuwa za a iya baka yanzu ba za a ce abin da aka baka yanzu nan dole ka biya ka fara ba a ka fara tana nan saboda haka an bashi ne zai shaida iyalansa amma ka fara tana nan wasu suka ce a ai wannan abin da aka yi duka ma mutum yake banta kawai da shi ake magana ba da sauran mutane ba shine yazo a cikin wannan hali saboda haka da shi ake iya shine wannan ba za a sake yi ba wanda zai sake zuwa ya wannan aiki a ce masa je ka kai kaza kaza na'am
zai sadar iyali cikin mantuwa saboda kuma yana azumi
na'am
mutum na'am
zai je ya sadar da iyalin kuma a cikin mantuwa na'am kuma yana azumi ba to kasan su malaman sun kawo mana abinda za su ka kawo saboda wani abun koda ba zai faru ba suna kawo shi saboda shi ita shari'a kullum za ta nema maka mafita inda zaka fita in an yi nan kai nan in an yi nan kai nan ko ba gaba a ce to in kai ka gama da Alhaji ya faɗa yanzu ya za a kana azumi ta Ramadana da azumin a bakin ka ka fi gana azumi ka je ka samu iyali ka zaru da ita sai ka ce sai ba an kuma zaru sai ka ce no ashe azumi ba wani ke
kaga ai yana da kamar wahala
kuma na rabalan dai ba
ni kuma Ramadan ba nafila ba kaga yawa yawa mun zo ma ba na cin abinci ko na sharuwa ba wannan ma za wannan ne ma za ce da butu zai iya yi amma dai har saduwa kam har shawar ka ta motsa har ka sadu da ita duba ka gane a cikin Ramadan ake ba to kaga ai kaman sama musulunci yana fara kofa saboda in an yi nan ai nan in an yi nan a nema maka mafita annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya ce masa ya rasulullah ina izina ai cewa yi sai haka kaman bai ji ba ya sake yi wa ya rasulullah ina yi ba sai sake kaucewa kaman bai ji shi ba ha ya sake zuwa ya ce kai baka hankali ne kam baka hankali ne zaka yi wannan magana ya ce ani gaskiya nake sai ce kai ka samu ta guwa ne akwai hauka ne ya ce akwai hauka akai akai wana neman da yace a yace lalle lalle yayi 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 sai da filosofin wala gama ce to a jaje fishi an ji ana jiba da yace zafin dutse sai ce ku dawo da ni na fasa ku dawo da ni na fasa sai ba su dawo da shi ba suka jefe shi ya rasul da ya rasul suka dawo su suke gane su ba suka ce ya rasulullahi ai mutumin nan ba da ya ji zafin zuwa zuwa har cewa ki a dawo da shi ya fasa sai ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ah me yasa ba ku dawo da shi ba kaga a lokacin ma ban yaje ya fasa ba za a bar shi ya canza magana sai a bar shi kawai ai da sai ku dawo da shi to shine malamai suke gaya mana cewa udra'ul hudud bi shubuhati a kauda yin hukunci yin haddi da shubuha in shi wai gudu da wallahi ba kai abu kaza sai ka dawo ka ce kamar nayi dai kamar ban yi ba to sai a barka kawai shi musulunci an barka da Allah kawai an barka da abu shi yasa aka ce in zinan ne ma misali sai an samu mutum hudu sun shaida idan mutum uku suka zo suka ce eh mun gan su kaza kaza suka bada labari iri daya kai na hudu ka zo sai labarin ka ya saba da nasu to ugun nan ba za ka masu dubu lalata musu sun yi ƙarya sun yi ƙarya na zaba sai na umar an yi haka ai wani aka wasu sun yi zina aka kawo shaidu guda uku suka ce eh sun gansu gashi turmi da tawariya gaye kowa bai suka faɗi yadda suka gani mutum uku na hudu da yazo sai ya ce shi dai ya ga kai kuma ya ga kafa mai lalle lalle a kusa da kai kaza 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 bai ce ya gani ba bai ce ya ga zaka yi cikin farji ba sai na wani ce ta wannan ƙarya kuke mutum uku nan kun yi kazafi a musu gudala 80 aka musu gudala 80 an yi garkuwa aka musu bulala 80 sai ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi kuma za a sake min bulala wallahi na gan shi na gan shi yana zina na gan shi na gan shi yana yi sai na umar ya ce ha ka sake wani kazafi a kamori a sake masa bulala sai sai na ya ce a ba za a sake bulala ba sai na da sai ya ce a ai an yi sau ɗaya shi kenan a bar su su tafi ka gani ba mutumin nan ya ce wallahi ko za a sake bulala wallahi ya gani ya gani ya gani ya shi ko sai na wuri ce to a sai sake bulala ko tunda dai ya sake kazafin kuma duk har yanzu ba a da wancan yanzu nan ba ko ba a da ba to shi musulunci duk inda kofa take zai baka in ba kaza ba kaza amma kuma menene kofar rago ne ai ko ba gaba in kai zauna a gayi in an je lahira to za a sha wahala kuma ka san abin da kai ka fi kowa sani an baka kofa ka fita sai an je lahira to mutum ba zai cika ba na'am wa na aishata wa ummu salmata radiyallahu anhuma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaktasilu wa yasum muttafaqun alayhi zada muslim fi hadith ummu salmata wa la yaqdi wa na aishata da sayyidina aisha wa ummu salma da sayyidina ummu salma radiyallahu anhu Allah ya rahmu annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle an yi tsarin kira sabata gare shi kana yusbihu junuban yana wayan gari da janaba min jima'in da saduwa daga saduwa da da iyalansa sun mai yaktasil sai wanka wa yasu kuma ya azumi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka zauna suka hadu akan wannan hadisi zada muslim imam muslim ya kara fi hadisi ummu salmata a cikin hadisi sai na ummu salma wala yaqdi amma baya rama wannan azumi to anan kuma hadisin yana karantar da mu cewa mutum zai iya zama da janaba
a jikinsa sannan kuma yayi azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saduwa da iyalansa amma bai yi wanka ba sai bayan ma yayi azumi din bayan ya dauki niyan azumi sai yayi wanka kuma ya ci gaba da azumin sa to anan malamai suka ce mana wannan yana nuna cewa za a iya jinkirta wankan janaba kenan har bayan alfijir ya keto matukar mutum baya tsoron fitar lokacin yin sallar asubahin sa mutum zai saduwa da iyalin sa kafin alfijir ya keto sannan idan ya gama shirye-shiryen sa kuma ya yi wanka kafin lokacin zai yi wannan jinkirin to a cikin wannan kuma akwai kissa da ta faru cewa sayyidina Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wanda ya sadu da iyalinsa kusan alfijir yace babu magana ko kuma ya jinkirta wanka bai yi ba har alfijir yake to azumin sananan bai yi ba ya sadu da iyalinsa alfijir yake to bai yi wanka ba yace azuminsa bai yi ba inji Imam Abu Huraira inji Abu Huraira sai na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda to sai aka zo wajen Marwan bin Hakam Marwan dan Hakam shi ne shugaban kasa a lokacin da ake war aka kawo wannan matsala aka karanta wannan hadisi sai ce to sai tambayi malaman wajen sa to ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka sannan kuma ya fita sallar asubahi kuma ya azumi kuma an ce Abu Hurairah ya ce duk wanda har alfijir yake to bai wanka ba azumin sa babu to ya zamu yi ya tambaye su shikenan suka ta sabani a tsakanin junan su sai ce yanzu abin da za a yi ya aiki wani mutum ya ce kaje ka samu sayyidina Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaye ta yaya yake yi tana nan inda tana nan to aje a tambaye ta yaya yake yi shikenan sai aka zo aka zama sayyidina Aisha aka tambaye ta shin ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ne kam nan an ji wata fatawa fa da Abu Hurairah yake fada cewar mutum inda janaba a jikinsa in yayi wanka to azumin sa ba ya tashi shikenan sai da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana wanka ya fita sallar asuba kuma yana azumi sai ta warware wannan magana to malamai suka ce Ibn Abdul Bar ya kawo cikin al-Istisqar cewa sai na Abi Hurairah da aka faɗa masa wannan abu da sai tana Aisha ta faɗa ya dawo kan wancan maganar nasa sai ce to gaskiya magana ta ne za a dauka shi yayi kiyasi akan cewa yana ga abun bai zauna ba amma matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta wani magana a cikin gida ne wannan ba waje bane saboda haka sai ya dawo malamai suka ce a cikin wannan ma akwai darasi duk abin da kake kansa idan aka gaya maka cewa ga maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan wanda ya fi shafan cikin gida ba waje ba sai ka karba kaga ba wanda ya kai shi ruwayan hadisi sai na Abi Hurairah amma da aka ce ga yadda matan Annabi suka faɗa sai ya yadda yace shikenan ya yadda maganar su to wannan ne shine cewa mai azumi ashe mutum zai iya yin azumin sa sannan kuma ya yi wankan janaba bayan ya yi yin azumi wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun sama anhu walihu wa ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ramta sabata gare shi ya ce man mata wanda ya rasu wa alayhi siyamun akwai azumi a kansa sama anhu walihu makusancinsa ko masoyinsa to ya masa azumi mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin shi ma wannan hadisin matsala ce wanda malamai sun yi magana a cikin ta cewa mutumin da ya rasu ana bin sa azumi yaya sha'anin sa yake magana da farko suka ce wanda ya rasu akwai azumi a kansa to ba za a biya ba azumin nan na wajibi ne ko kuma na bakace ne wannan shine maganar jamhur maganar Imam Abu Hanifa da Imam Malik sun tafi akan wannan magana sannan kuma da Imam Shafi'i sai kuma hujja da cewa a ai wala taziru wa ziratan wadra ukra wani ba zai dauki kan wani ba kowa ka san zai dauka gida gidaira saboda haka kawai ba za a biya masa ba magana ta daya kenan magana ta biyu suka ce wanda ya rasu annabi azumi na baka ce yayi alƙawari zai azumi bai yi ba to ya halatta a biya masa a masa amma irin azumin Ramadana suka ce ba za a biya masa ba saboda wannan na wajibi ne wajibin sa ne wannan wannan shine maganan Imam Ahmad bin Hanbal magana na uku suka ce wanda ya rasu akwai azumi a kansa za a biya masa kawai daidai ne azumin nan na wajibi ne ko na bakace ne wannan wata magana ce ta Imam Shafi'i da kuma Ibn Hazm to Imam Nawawi bayan ya yi ihata da maganganun duka sai ya ce malamai sun yi sabani a cikin mutumin da ya rasu ana bin sa azumi azumi na wajibi na Ramadana ko kuma na biya ana bin sa na bashi ne wanda bai biya ba ko kuma na bakace ko na wani sa shin za a biya masa ne ko ba za a biya masa ba yace Imam Shafi'i yana da magana guda biyu a ciki wanda da biya shi ne ba za a biya ba sannan ta biyu kuma yace za a iya biya masa ai ana so a biya masa sai yake cewa wannan a biya masa yafi zama daidai akan a ce za a ciyar masa da abinci ko wani abu sai ce to maganar da muka fi zama akan ta shine in dai da hali a biya masa in dai da hali a biya masa sannan jamhur kuma wanda za su biya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sama an waliyu makusancinsa na kusa da shi ƴaƴansa ne matansa ne danginsa ne su aka fi so su biya masa wannan azumi da bai yi ba amma ala wajhil istihbab ne mustahabbi ne ba dole bane in suka gani za su iya su biya masa to an so su biya wannan shine magana ta ƙarshe an so su biya masa amma bai zama dole a kansu su biya masa ba to kuma wannan shine ƙarshen wannan babin da yake mana magana akan azumi a dunkule sannan kuma insha Allah za a shiga babin da zai magana akan azumi na tadawu'i na nafila kenan da kuma abun azumin nafilan da aka hana mutum yi insha Allah za mu dakata nan abinda muka ta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
from the night.
No.